wannan tsarin shugaba Muhammadu Buhari yace tilas ne ayi amfani da kotuna na musamman domin su gaggauta gudanar da shari'o'i da za su kaiwa gwamnatin samun burinta na tabbatar da ta kwato dukiyoyi na haram da kuma kaddarorin da aka mallaka ba bisa ka'ida ba da kuma hukunta waɗanda aka kama da wannan miyagun laifuka da ke yi wa ƙasa da tattalin arzikinta ta'annaki. Shugaba Buhari ya yi amfani da wannan damar da ya samu a wurin buɗe wannan taro wurin jawo hankalin al'ummar ƙasa da duniya baki ɗaya akan irin illoli da cin hanci rashawa yake yi wa gadon bayan tattalin arzikin Najeriya da kuma rayuwar al'ummarta. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya yi min ƙarin haske dangane da wannan jawabi na shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
wato ICPC ta yi wannan kira a yau ganin cewa wato shari'a da ake gabatarwa a kotuna wanda ake da su a yanzu don shari'ar rashawa da cin hanci abun yana ɗaukan tsawon lokaci mai yawa kafin a yanke hukunci. Ita kuma gwamnati wato sauri ake yi ba wai garaje ba, don idan mutane ba gaci ya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba, to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don a maganin wannan matsalar rashawa da cin hanci.
Yanzu shugaba Buhari ya nuna cewar matsalolin Najeriya muhimmai ko manya-manya na yi wa matsalolin tsaro da rashin samar da ayyukan yi da rashin gine-gine mayan abubuwa na more rayuwa duka ya ta'allaka ne da matsalar cin hanci da rashawa. Wani ƙarin haske za ka yi dangane da bayanin da shi shugaba Muhammadu ya yi a kan wannan?
To ai darussa ne muhimmai da sanar a idan kowa yana gani. Mutane sun ɗauka kuɗinan sun zuba aljihunsu sun cinye su, ba a sai makaman ba zancen a samu nasarar yaki su kansu mayakan da suke sadaukar da ransu ba biya su hakunansu ba, haka aka dinga zama har kafin wannan lokaci ya zo. Akwai harkar ilimi, makarantu sun lalace, yara suna karatu a zube a ƙasa, aiki an zuwa ba lifi, to wannan dai kuɗi an cinye.
A gurin taron shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa waɗansu 'yan Najeriya guda biyu lambobi na yabo ganin irin ƙwazonsu da riƙon amana da gaskiya da suka kwatanta wurin gudanar da aikinsu. A ciki akwai wani ɗan hukumar kwastam ta Najeriya wato Bashir Abubakar wanda ya iya karɓi hanci na naira miliyan 150 domin ya bari kwantenoni guda 40 ɗauke da ƙwayoyi na tramadol wanda ke kawo tu'ammali na shaye-shayen ƙwayoyi a cikin ƙasa su shigo cikin ƙasa. Yayin da ita kuma Mrs. Josephine Ugu wata ma'aikaciya a kamfanin jiragen sama na Najeriya wadda ke aikin share-share a tashar jirgin sama ta Murtala Muhammad ta mayar da dala Amurka miliyan 12 da ta tsinta a lokacin da tana share-share da goge makewayi domin ƙwazonta da riƙon amana da mayar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe suka nuna cewa har yanzu akwai mutanen ƙwarai a cikin Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan ƙasa su yi koyi da irin wannan al'ada wadda aka santa ta 'yan Najeriya na asali wurin riƙe amana da gaskiya wurin gudanar da aiki akan al'umma. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.